أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Juma'a, wanda yau 16 ga watan Ramadan, hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda kuma ya dace da 7 ga watan 4 miladiya 2023. Muna cikin suratu Zukhruf. Wannan ayoyi an karanta su jiya, lokaci bai ba mu daman bayani dangane da su ba. Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya yi bayanin sifofinsa waɗanda suke gagara koyo, da kuma ayyukansa wanda babu wanda ya sai aikata irin waɗannan ayyuka, to kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya faɗi wani tagomashi wanda ya tanada wa bayinsa na ƙwarai gobe alƙiyama, wanda kuma ba kowa ba ne wanda ake da'awa zai iya samun wannan damar, kamar yadda waɗansu ke riyawa a rayuwar duniya. Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa la yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a, wanda ake bautata mawa koma da bayan Allah, to ba su mallaki ceto ba. Illa man shahida bil haqqi, sai dai wanda yayi shaida da gaskiya. Wa hum ya'lamun, alhali suna sane da abinda suka faɗa. Wannan aya na farko tana nuna mana cewa ceto da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara, wasu daga cikin zababbun bayinsa za su gobe alkiyama tabbas ne kuma gaskiya ne, kuma waɗansu da ake jingina masu za su yi wannan ceton, to wannan babu wani dalili da ya nuna yiwuwar wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa bayi tsagwaron aikinsu ko fafutukarsu ba za ta kai su gaci ba, dole sai akwai wani tallafi daga Allah subhanahu wa ta'ala. Tallafin nan ko dai na kai tsaye ko kuma bilwasita, Allah ya sa akwai tsani tsakani. Matsalar ceto, za ka samu mutane sun kasu kashi uku. Wasu sun wuce gona da iri, wasu sun kasa kai iri gona, wasu kuma sun kai iri gona sun shuka yadda ya kamata. Wanda suka wuce gona da iri su ne waɗanda suka naɗa waɗansu su da kansu cewa su ne za su cece su gobe alkiyama. Ba aya daga alƙur'ani, babu nassi daga hadithin manzo alaihi salatu wassalam. Wasu kuma sai suka kasa kai iri gona suka kore ce ton gabaki daya suka nuna ba wani magana ceto. Wannan su ne masu aqidan qalaqatu yan khawarij da sauransu, su daga molan kadin su sai suke cewa wai idan har sai Allah ya yanke hukunci ya ce dan wuta ya tafi wuta, dan aljanna ya tafi aljanna, to kenan idan aka ce za a yi ceto kaman wai an ci yaran Allah a cikin hukuncin da yi. Idan kuma kafin hisabi ne za a yi ceto, to tunda an yi shi ma mai amfanin hisabin. Wannan molan kane duk abinda alqur'ani ya nassi ko manzon tsira alaihi salatu wassalam ya nassi, tunaninka da tunanina da hasashenka da nawa ba su da mahalli a nan. Dole sai dai ka aje hankalinka da tunaninka, ka dauki abinda mahalicinka wanda ya fi ka sanin komai ya faɗa, ko kuma wanda mahalicci Allah subhanahu wataala ya turo mana shi ne manzo alaihi salatu wassalam, shi ya fi kowa sanin muradin Allah dangane da abinda Allah ya faɗa. Su kuma wanda Allah ya musu gamdakatar su ne wanda suka gamsu cewa akwai ceto gobe alkiyama, kuma Allah zai ba bayinsa na kwarai kama daga mala'iku da annabawa da salihan bayi nagari, duk Allah zai ba su damar ceto. Kai yanda wani hadisi ya nuna ma duk wannan sai Allah ya ba su damar ceton kowa yayi ya gama. Sannan Allah ya ce to yanzu abin da ya rage shine karamcin sa. Wato shi yasa wani hadisi yake cewa da Allah zai bude wa bayi irin tagomashi da tausayi da ya shirya wa bayinsa, to Fir'auna ma sai ya zace zai tsira. A gefe ɗaya kuma da Allah ya kuranye wa bayi a kubar da ya tanada wa kangararru, to kowa zai ji ba zai kai labari ba. Manzo alaihi salatu wassalam a cikin bayin Allah shi ne lambar farko a cikin wanda za su yi ceto. Malamai suka ce manzo alaihi salatu wassalam yana da ceto kala ɗaiɗai har wajen kala biyar ko shida. Cetonsa na farko shi ne ash-shafa'atul uzma, ceto na gaba ɗaya, ceto mafi girma, wanda Allah yake ce masa wa minal layli fatahajjar bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wato ka hana idanka bacci da alqur'ani da dare ta fuskar karanta shi da kuma sallolin dare, domin ya kusata ubangijinka ya tayar da kai wani matsayi wanda yake abin godiya. Ai kun ga shi yasa manzo alaihi salatu wassalam yake cewa akwai al-maqamul mahmud, wanda babu wanda ya cancance shi a cikin bayin Allah sai ɗaya tak, ina fatan in zamo ni ne. To shi yasa yake cewa idan an yi kiran sallah ku roƙa mun wannan, shine addu'a da muke Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma har zuwa ƙarshe. Kaga akwai wa ba'athu maqaman mahmudan lillazi wa'atta, Allah ka tashe shi matsayi abun godiya wanda kai masa alƙawari. Me yasa aka kira shi al-maqamul mahmud? Domin kowa da kowa hatta annabawa sai sun gode masa a wannan lokaci, saboda Allah subhanahu wata'ala yayi fushin da bai taba irinsa ba. Hatta kafirai suna ganin gara ma a hisabi su san makomarsu da halin da suke ciki. To kun ga kamar yadda ya zo a hadithi manzo alaihi salatu wassalam yake cewa Allah zai kinsa mun waɗansu kalmomi na yabo wanda ni ma ban san su ba a yanzu, sai gobe alkiyama Allah zai kinsa mun su na je na yi sujuda gaban al'arshi na roƙi Allah ya hisabi. To wannan da kafiri da musulmi kowa zai gode ma wannan, kuma zai samu sassauci dangane da wannan. Wannan ceto ne wanda ake kira ash-shafa'atul uzma, ceto mafi girma. Ceto na biyu shi ne ceton da Allah zai ba manzo alaihi salatu wassalam ya yi ma 'yan aljanna. kai aikin kwarai ka cancanci Allah kai ka aljanna kun yi aikin kwarai kun cancanci akai ku aljanna to amma Allah dan ya ƙara fito da matsayin manzo alaihi salatu wasalam sai ya je ya nemi ceton a ba su dama su shiga Allah ka sa mu na cikin su ceto na uku dan aljanna yana cikin aljanna kuma mun ce aljanna kamar yadda hadisi ya tabbatar matatakalai ne darajoji ne to kuma aikin ka bai kai yadda za a yi sama da kai zuwa babban matsayi ka samu babban promotion ba to manzo alaihi salatu wasalam sai ya nemi ceton yan aljanna suwa ne suwa ne a daga darajar su zuwa matakai ko matsayi kaza wanda aikin su bai kai musu wannan ba ceto na hudu shine manzo alaihi salatu wasalam zai ceci waɗansu wanda sun mutu da imani amma sun yi munanan ayyuka sun cancanci shiga wuta to amma manzo alaihi salatu wasalam zai masu ceto ba za a saka su ba na biyar mutane ne sun mutu da imani kuma sun yi laifuka kuma Allah a cikin mashi'ar sa ya sa sai ya kona su na wucin gadi to su ma ba a kai muddar da aka ɗeba musu ba manzo alaihi salatu wasalam zai nemi ceton a fito da su wannan shine ceto na biyar malamai suna ƙara na shida suka ce ceton da zai yi wa amminsa Abu Talib Abu Talib kun sani bai mutu da imani ba gashi dai ya ba da kariya ga manzo alaihi salatu wasalam to amma shi musulunci ta goma shine daga Allah to kamar yanda ya tabbata a hadisin Bukhari wani yake tambaye sa ya ma'aikin Allah yanzu ko babban ka Abu Talib duk da ya mutu babu imani ya manzo Allah ka amfana masa yace na amfana masa domin yace na sami wuta a wato ina jin a ina ne manzo Allah ya faɗa yace to na same shi a cikin wuta sai ne masa ceto sai wuta ta zama a iya idan sawunsa ma'ana da ka ce wutar ko ta kai korinsa ko guyonsa ko ma ta haɗe shi to amma manzo alaihi salam ya masa ceto ya zamo cewa wuta iya idan sawunsa amma duk da kwakwalwarsa tana rababbaka a'azallahu ajarna to kun ga wannan su ne kaloli na ceto da Allah ya ba manzo alaihi salatu wassalam sauran annabawa za su yi ceto sannan salihan bayi na kwarai su ma za su yi ainihin ceto mala'iku za su yi ceto sannan su ma ƴaƴa da iyaye akwai ceton da Allah ya ba su wallabina amanu wattabatum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatihim wama alatnahum min amalihim min shay uba yayi ayyuka na kwarai ya bi Allah ƴaƴansa ma sun bi Allah to amma ba sai aiki irin na uban ba to Allah sai yake so ya faranta mu uban sai a daga likafin ƴaƴan su kai wajen matsayin mahaifinsu dan a faranta masa kuma shi ba a rage komai na aikinsa ba ko kuma a'a dan ne yafi uban aiki dan ya bi Allah sama da uban to amma dan Allah ya faranta ma dan sai a daga likafin iyayen sai a kai su a matsayin dan wanda yafi su aiki a duniya dan a faranta masa wannan shi ma nau'i ne na ceto kamar yanda ainihin malamai suka ambata to kun ga a cikin lissafin nan da na yi na ambaci manzo alaihi salatu wassalam da ma annabawa gaba daya sannan akwai mala'iku sannan kuma akwai sauran bayin Allah na kwarai to bayin Allah na kwarai suna da yawa akwai sahabbai akwai tabi'ai akwai almajiran tabi'ai akwai ma yanzu a cikin masallacin nan wanda Allah ya san iyakarsu to amma kuma wane ne a cikin ita aljanna baka isa kai nassi ka ce wane dan aljanna bane kafin ma a zo wai cewa zai ceto sai idan Allah ya faɗa maka ko manzo alaihi salatu wassalam kaga yanzu akwai sahabbai guda goma wanda aka yi masu bishara da aljanna a cikin hadisi guda daya abubakarin firjanna umar firjanna usman ali har zuwa ƙarshen su sannan akwai ɗaiɗaiku wanda su kuma aka nuna yan aljanna ne misali kamar lokacin da manzo alaihi salam ya faɗi mutane 70,000 wanda za a shigar da su aljanna ba bincike ba a kuba sai ukasha ya ce ya ma'aikin Allah ya yi min addu'a in zama a cikin su sai ya ce kana cikin su kaga ukasha an tabbata cewa dan aljanna ne. Sannan waccan mace mai farfadiya wacce tace ya ma'aikin Allah kai min addu'a na daina farfadiya, sai ce to ko kina so nayi miki addu'a Allah ya shigar da ke aljanna ba sai an yaye miki wannan ba. Tace to na yadda, amma kuma ayi min addu'a idan na fadi kada tsareci na ya bayyana. To kun ga wannan ya nuna cewa yar aljanna ce. To akwai ɗaya kun sahabbai wanda manzon Allah ya ambata masa irin waɗannan wanda yake alfiyan aljanna ne. To duk wanda Qur'ani bai yi nassi ko hadisi yace dan aljanna bane, Qur'ani bai yi nassi ko hadisi yace dan wuta bane, to baka isa ka ce wani dan aljanna bane ko ka ce dan wuta ne. Sai dai dubbin Allah saka ce ina kyautata masa zato, dukkan garansa kace ina ji masa tsoro, amma ba za ka ce dan wuta bane tunda baka san da me zai karasa ba. To kaga anan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ya wajaba ya halatta ka daga hannu kace Allah ka saka ni a cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma kace Allah ka saka ni a cikin ceton alqur'ani, tunda alqur'ani yana yin ceto. Hadisi da yawa sun zo ba za mu so mu cinye lokacin a wajen ambatar su ba. To amma duk wani wanda ba annabi mu a matsayin mu na al'umman manzo alaihi salatu wassalam, duk wani wanda ba manzo alaihi salam ba, wani babban anakallahu ne, wani babban alaramma ne, wani ya sayyidi ne, wani mai kaza da kaza ne, to a hirdin ka kace wai wani zai ce cika gobe alkiyama, kar ka kama kafar wala. Ka kankane wa manzo sallallahu alaihi wasallam, ka roki Allah ya saka ka a cikin ceton sa, shine tabbas shine dahir. Karshe shi ma wanda kake zaton shi ma nema ki a dan raba shi, ba wanda ya bashi tabbas tunda ba sahabi bane ba, kuma lokacin wahayi ya wuce da za a ce ba dan aljanna ne. Kuma ka sani wallahi duk wata kamala da kake gani ta zahiri wallahi ba tabbas ta zama haka take lahira ba. Allah ya ce wa badalahum minallahi ma lam yakunu yatasibun, zai bayyana ga mutane gobe alkiyama abinda ba shi suke zato ba. Ka rena wani kana ganin shi ga nan wani dan bitacan gashi nan wani shawaraki shawaraki, babban waliyin Allah ne ashe. Kana ganin shi wani kazami kazami, yunwa ta kusa kashe shi, yana sa takalmi wari da wari, ashe waliyin Allah ne. Shi kuma wancan ya cika maka ido da alkyabba da saje, amma kuma ba lalle bane ya zama ya kai inda kake zato a wajen Allah, domin sifar duniya ba ita ce sifar lahira ba. Ya kamata mu san wannan. To saboda haka kenan tunda akwai ceto, menene sharuɗan ceto? Ayoyin alqur'ani sun ambata shartu shafi wa shartu mashfu'i fihi, sharaɗin wanda zai yi ceto da wanda za a ceta. Dangane da wanda zai yi ceto, Allah ya ce man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni, ba wanda ya isa ya yi ceto a wajen Allah sai da izinin Allah. A ce maka za a ɗauke ka a yi smogalin ɗinka a sa ka a cikin ajihu tatsuniya ce ta giza da koki, gara ma tatsuniya giza da koki, tunda wannan dama an san kawai shafa labari shuni ake ba gaskiya ba ne. Shin ma ina ya ga aljihun? Manzo alaihi salatu wassalam ya ce yusharun nasu yawmal qiyamati hufatan quratan ghurlan, za a tashi mutane gobe alkiyama babu takalma, ba ko dan sililin zare a tsakaninsu, sannan kowa lobarsa ta dawo kamar ba taɓa yi masa shayi ba. Manzo alaihi salam yake cewa farkon wanda Allah zai sa wa tufafi shine Ibrahim alaihi salam. To shin shi wancan ɗin Ibrahim alaihi salam ne? shi yasa kake cewa kuma shin tubabin da aka ce za a sa masa riga ce da aljibuna? Allah dai bai faɗa maka ba. Manzon Allah dai ce za a sa masa tufafi bai ce riga ce da aljihuna ba. Kuma sannan ma yanzu kai bawan Allah. Alkiyaman nan kada ka ɗauka yadda muke nan haka za mu tashi. Da musulmi da arne ba wanda zai tashi da ƙaramar halitta irin wannan. Idan arne ne waliyazu billah dan mala'iku su mori duka. To za a yi shi zama ƙato. Shi yasa hadisi yace haƙorin dan wuta ya kai girman dutsen Uhudu. Haƙori guda ɗaya. Yo Allah gafarta mallan aka bar dan wuta kamar yadda yake duniya mai mala'ika zai daka. Kamar yanzu a baku tabare a ce ku yi ta dukan kiyashi. Ina ma za ka ga kiyashin ma ƙarshe. In ba gani kake waran ba. To ba kamar a ce ma kai kafar kiyashi. A ce a ba ku tabare a ce ku ta dukan kafa kiyashi. Me za ku daka? To dan adam bai ma kai wannan matsayin ba a wajen mala'ika. To shi ma dan arzinna dan yimori ni imamu faɗa a cikin satin nan girman sa tsawon sa zira'i 60. To yanzu a irin wannan da Allah wace riga ce za a sa wani irin aljihuna? Kuma ku nawa za a sa a cikin aljihu? Na farko dai duk girman ku iri ɗaya. Yanzu aka iya sa mutum irin ka a yanzu a cikin aljihu ka ɗaya goma ka sa? Ai ba ɗaya raye ba ne. Ka gani? Wato wani abun sai ka ga ana tatsuniyar kuma ba za a tuno shin wai mutane ba za su yi tunani akan wannan kuma za su yi ba. To saboda haka sai an yi izini. Shi yasa Allah ce manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni. Sannan shi wanda za a ce ta sai Allah ya lamunce masa. Wala yashfa'una illa liman irtada. Su masu ceton ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah ya lamunce a cece shi. Allah sai ya hada wannan a cikin aya daya, wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'adhana Allahu liman yasha'u shine ash-shafi wa yarda shine al-mashfu. Wato sai Allah ya bada izini ga wanda zai yi ceto, sannan kuma shi wanda za a ceta ya zama ainihin Allah mun ce masa. To wa'annan su ne ainihin rukunnan ceto kamar yadda malami suka ambata. Akan haka daga cikin shikashikan imani dole kai imani, ma'ana dai daga cikin abinda ake nema ba zan ce shikashikai guda shida ba, a'a daga cikin abinda ake nema kai imani da shi shine imani da ceto. Tunda duk abinda Qur'ani da hadisi ya tabbatar in ka kore shi akwai matsala. Dole kai imani akwai ceto, kuma ka ce annabawa a dunkule, mala'iku a dunkule, bayin Allah na ƙware a dunkule. Shikenan ba tare da kayi nassi ka ayyana kacewa ne ba. Ina fata mun gane. To anan Allah sai yake cewa wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata. Daga cikin itikadin mushrikan Qurayshawa wanda suke bautar gumaka suka ce gumakansu ne za su cece su. Daga cikin itikadin masu bautar mala'iku a cikinsu suka ce mala'iku ne za su cece su. Daga cikin itikadin Yahudawa suka ce Uzair zai cece su, su kuma Nasara suka ce Annabi Isa zai cece su. To Allah sai ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi. Su wa'ancan da arna suke bautata ma koma da bayan Allah, to ba sa mallakar ceto. Illa man shahida bil haqqi. Wannan illa istifna'iyya ce. Shin wannan istifna'i muttasili ne ko munqati'i? Zai zama muttasili ta wata fuska ya zama munqati'i ta wata fuska. Idan muka ce wala yashfa'una wala yamliku alladhina yad'una, su wanda suke kira, idan muka ce jumlatan ana nufin har masu kiran annabawa suna bauta musu, har masu bautar bayin Allah na ƙware, har masu bautar mala'iku, duk ana nufin su. To sai ya zama wannan illa man shahida sai zama istifna'i ne muttasili kenan. Sai dai waɗansu daga cikin waɗannan bayin Allah na ƙware da aka bautata musu ba da san ransu ba su ne annabawa da mala'iku. To su wannan za su yi ceto. Kun ga wannan ya zama istisna'i muttasili. To amma idan muka ce alladhina yad'una min dunihi, ana nufin tsagwaran gumaka da aka bauta tamawa, da duk wani wanda yake abinda aka sassaka ko aka kera ko aka yi wato aka sarrafa shi, ma'ana dai abinda ba mala'iku ba ba annabawa ba, to sai zamo istithna'i ne munqati'i, domin ka'ida shine istithna'i muttasili ya zamo al-mustathna ya zama jinsin mustathna minhu, shi ko munqati'i kada ya zamo a ciki, yanzu in kace ja'a al-qawmu illa zaidan, to kaga istithna'i ne muttasili domin zaidu a cikin mutane yake, amma in kace ja'a al-qawmu illa himaran, to himar bai cikin mutane, ya zama istithna'i shi kuma nan munqati'i, ina fata an gane, to shi yasan ya zaka yace istithna'i ne muttasili ta wata fuska ko ya zama munqati'i ta wata fuska kamar yadda faɗa. Allah sai yace illa man shahida bil haqqi, ba wanda ya isa ya yi ceto sai wanda ya shaida ta gaskiya. Me ake nufi da shaida ta gaskiya? Malamai sun ambaci kauli biyu, kuma zai iya komawa ya dunkule ya zama abu daya. Wasu suka ce illa man shahida bil haqq, sai wanda ya furta kalmar shahada, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kuma ya faɗi wannan bil haqqi, da gaskiya, daga baki har zuci, ba don yaudara ba, ba don ƙarya ba, ba don gurin-gurin ba. Wasu suka ce a illa man shahida bil haqqi, sai wanda ya yadda da gaskiya, ya gamsu da ita, ya tabbatar da ita. Gaskiyar nan shine Qur'ani gabaki ɗayansa, da kuma abinda hadisai suka inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Kaga abu ya koma ya zama daya. Ina fata an gane. Kenan babu wanda za su yi ceto sai wanda suka cika wannan sharuɗin. Illa man shahida bil haqqi. Malaman da suka ce kalmar shahada ake nufi, suka ce nan da aka ce wa hum ya'lamun, kuma abinda suka furta sun san ma'anarsa, wannan shi ya nuna taƙalidanci a kalmar shahada, ba lallai amfani ba. Wani zai faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma bai san me ya faɗa ba, da za a ce yanzu wannan kalmar da ka faɗa me take nufi, wallahi sai ya shiru. Wanda a dunkule ka ce ma'anarta kana nufin babu wanda za ka bauta tamawa, ba wanda ya cancanci bauta sai Allah shi kadai, manzo sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ne, kaman kana cewa ba za ka bauta tawa kowa ba sai Allah, kuma bautar a bisa yadda manzon Allah ya koyar, domin shi ne tabbatar da cewa shi ne rasulullah. To shi yasa malamai suka ce kalmar shahada tana da hukunci biyu, akwai hukuncin duniya, akwai hukuncin lahira. Hukuncin duniya shi ne duk wanda ya furta kalmar shahada dole mu yadda ɗan uwanmu ne musulmi, in ya mutu mu yi masa sallah, in ya mutu a ci gadonsa, idan yaƙin musulunci ake ya halatta a bashi ganima da kuma alfai'u, a auro daga gare shi kuma a bashi aure, to wannan shi ne hukuncin ta na duniya. To amma mutum ya kiyaye sharuɗan nata wanda za ta yi masa amfani gobe alƙiyama, to wannan kuma shi ne. Shi yasa za ga malamai yadda suka bibiyi Ƙur'ani da hadisi suka tantance sharuɗan kalmar shahada har guda bakwai, daga cikinsu al-ilmu biha, shi yasa aka ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Hasan al-Basri babban tabi'i rahimahullahu ta'ala, akwai lokacin da matar Firazdak ta mutu. Firazdak mawaƙi ne wanda yake daga cikin masu daula harshe, musulmi ne amma da tun harshensa ya wuce yadda kake zato a wajen zambo, a wajen yarfe da ɓatanci. To lokacin da aka je binne matarsa da Hassan al-Basri, sai Hassan al-Basri yake ce masa, Firazdak me ka tanada ma irin wannan ranar? Sai ya ce a attu laha kalimatat tauhid, na tanada ma irin wannan rana kalmar shahada. Sai ya ce ma dalla da wannan tanadi, amma ka sani kalmar shahada yadda ka san dan mabudi ne mai haƙura, idan dan mabudin ka yana da haƙura ka zo da wani dan mabudin mara hakura ba zai bude wannan kwadan ba saboda ka kalmar shahada tana da sharuda Hassan al-Basri shi faɗi wannan Hassan al-Basri ya rasu hijira na da shekara 110 yawa shi yasa zaka ji wasu wanda abun bai masa musulunta wani kirkire ne ana cewa kalmar shahada tana da sharuda to Hassan al-Basri babban tabi'i kai daga cikin karamomin sama ya sha nonon nana Ummu Salama matar manzo alaihi salatu wassalam ya rasu 110 da rasuwar sa yanzu shekara 1330 da rasuwar sa ba haihuwar sa ba to shike ta kalmar shahada tana da sharuda a matsayin ka na musulmi yi kokari ka bibiyi malamai da Allah su koya maka su wane ne sharuɗan kalmar shahadar nan saboda kalmar shahada ta inganta ta zo a irin yadda ake so in dai har ba za ka ji kiyuya zuwa kasuwa ba za ka ji kiyuyar ka je makerarka ko masassakarka ko garejinka ko kantinka ba komai ruwa komai rana komai sanyi in dai har ba za ka ji kiyuya ba to bai kamata ka ji kiyuyan neman abinda addinin ka zai inganta da shi ba alhamdulillah a masallacin nan daga cikin karatu da ake akwai karatun tauhidi kuma na san insha Allah an sha bayanin irin waɗannan abubuwa to wannan ɗaya ne daga cikin sharuɗan kalmar shahada cewa illa man shahida bil haqqi in ka bibi malaman tafsiri wallahi akwai da yawa suka ce wannan ayar ta nuna kalmar shahada ta kalidanci ba shi da amfani ta tare da ita me ta kalidanci qultu kama yaqulun nas kawai na faɗa kaman yadda jimtare suna faɗa wallahi wannan shine matsalolin mu wato babu abin da zaka ga ba shi da kima a wajen irin harkar addini an yadda ba za a iya ilimin likitanci ba sai an je aji sai an je ma an yi dan practical a tura ka daga makaranta a yi attachment a wani wuri ka koya har ma ka ga an ce likita mai neman sanin makamar aiki ma'ana bai zama likita ba sai a hankali a hankali ya goge amma ba abin da ake wa shiga sharba sharu sai addini yanzu kakka tafi da nisa ladananmu kaga dai aikin lada kamar ladanci in ka ji fallan ladanci to sai ka ji kamar ka zo ka kwace wa lada ne aikinsa amma in na rantse ba zan yi ka fara ba dari daga cikin ladananmu kila 90 ba su koya a cikin littafi ba ba su je gun malami ya koya masa ba ji yayi ana yi ya haddata kuskure shi ma ya ta gaba da yi wannan ina tabbatar muku shine dahir abin da yasa na faɗi wannan shekaru wajen 25 akwai lokacin da muka yi musabakan ladalai ba zan iya tuna adadin ladanan ba amma dai ina jin wanda ya kiran sallah daidai bai wuce mutum ɗaya ko biyu ba ba yi masa gyara ba ba shi muke magana ba inda shi muke magana wannan sai mutum ya lokacin Allah ya sa mu dace abinda nake magana rashin ba addini muhimmanci iqamar mu haka take fatihar mu haka take tahiyyar mu haka take duk mafi yawa na addini wallahi kawai wai mutum da dai musulmi ne ba sai mun koyo ba wallahi wannan hatsari ne hatsari ne bawan Allah in baka sani ba a da wallahi ka sani yanzu in dai karatun Qur'ani sahabbai da ake sauke Qur'ani a lokacinsu da yarensu ba su dauke shi a mushaf ba sai da suka je ko dai manzon Allah ya koya musu ko kuma wanda ya koya wajen manzon Allah ya koya musu ku duba Ibn Mas'ud wanda manzon Allah yake cewa duk wanda yake so ya koyi Qur'ani kamar yanzu ake saukar da shi ya koya wajen Ibn Mas'ud yake ta sai da na koyi surori ɗai-ɗai baka da baka daga manzon Allah sallam sura 70 ma'ana saura ya cika shi a wajen wanda so gabace shi to ya kamata kasancewa addini ba a yin sadaka addini ilimi ne da ana yin addini da kyakkyawan tunani ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan tunani amma sai da aka aika masa malaminsa mala'ika jibrilu Allah da kansa yace allamahu shadidul quwa mai tsananin karfi shi ne malaminsa shi ya koya masa amma kai da zan tambaye ka dan Allah waye koya ma kiran sallah shiru zakai waye koya ma ikama shiru zakai me waye koya ma kaza shiru zakai Allah ka ba mu iko mu gyara. Saboda haka saka Allah yace illa man shahida bil haqqi, sai wanda ya shaida da gaskiya. Wa hum ya'lamuna, kuma suna sane dangane da abinda suka faɗa, suna sanin abinda suka faɗa, ba maulanka bane ba, ba an faɗi abubuwan kaman haddan akukuturu ba. Akukuturu zai faɗi magana shi ma bai san me ya faɗa ba, ji ana faɗa ya haddace. Allah ka samu dace. Allah subhanahu wataala sai ki ta wala in sa'altahum man khalaqahum layqulunna Allah, idan ka tambaye su wa ya halice su, za su ce Allah ne subhanahu wataala. Ma'ana su waɗannan mushrikan Qurayshawa da suke bautar gumaka, suke bautar waɗansu daga cikin bayin Allah kamar mala'iku, to in ka tambaye su wa ya halice ku, za su ce mala'ikun da muke bautawa ba. Ba za su ce gumakan da muke bautawa ba. Wasu malamai suka ce wato za ka ga shi ɗan Adam Allah ya gina shi akan fitra. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, duk dan adam da aka haife shi a bisa wata kyakkyawar fitra, ma'ana shiri wanda zai karbi gaskiya. Babansa ne zai maida shi Yahudi in Yahudi ne, in ba nasare ne ya maida shi ba nasare, in ba maguje ne ya maida shi ba maguje. Yanzu inda za ka sami yaro da zai kai shekara bakwai, ka ce masa wa ya halice ka, ba zai ce maka babansa ba, ba zai ce maka mamansa ba, Allah zai ce maka. Wala Allah ya dan karami ne yana koyon magana shekara hudu biyar zai iya ce babansa kila, amma in dai zai kai bakwai wallahi ba zai ce maka babansa ya halice shi ba. Kuma kila da za ka yi masa abinda ba daidai ba na zalunci, zai ce Allah zai saka mu. Zuciyarsa tana bashi akwai wani mai sakamako wanda kuma ya fi ƙarfin kowa. Ba zai ce babansa zai saka masa ba, ba zai ce mamansa za ta saka masa ba, zai ce Allah zai saka masa. To Allah sai ke cewa wala in sa'altahum, idan ka tambaye su man khalaqahum, wa ya halice su, layqulunna Allah, za su ce Allah shi ne ya halice su. Irin waɗannan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin Al-Qur'ani, kuma wannan shi ake kira tauhidin rububiyya. Don malamai sun kasa tauhidi gida uku: tauhidin rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i wa sifat. Me ake nufi da tauhidin rububiyya? Shine tauhidin kadaita Allah da dukkan ayyukansa. Abinda zai baka sha'awa, mushrikan Qurayshawa in dai ba wanda ya shanze ba, wanda in ma akwai su babu yawa, ba wanda yake ja'in ja'a kan aikin Allah sai Allah. Halitta, kashewa, rayawa, ɗaukakawa, ƙasƙantawa, azurtawa, talautawa, saukar da ruwa daga sama, bayar da haihuwa, da duk irin wannan sun yadda Allah kaɗai yake irin wannan. Ba sa shakku. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhriju al-hayya minal mayyit wa yukhriju al-mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun fa dhalikum Allahu rabbukum al-haqq fama za ba a zalhaki illa dalal fa anna tusrafun. Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake faɗin wannan. In ka tambaye su wane ne yake azurta ku a sama da ƙasa, wa yake saukar da ruwa kuma ya fitar da tsirrai, wane ne yake fitar da matacce daga rayayye, ko ya fitar da rayayye daga matacce, wani ne ke tsara al’amurra? Sanyi, lokacin sanyi, zafi lokacin zafi, ruwa lokacin ruwa. Yan majalisar dokoki za su iya mutunta ce a kawo sanyi yanzu? A ce an yi doka? Ba dai mutum. Ko na tarayya ne ba na jihar ba sai saba. Sai dai su ga sanyi lokacin da Allah zai yi shi. Kuma duk yadda sanyin zai dame ka ba za ka ce a yi doka a janye shi ya damu mutane. A in ma ka faɗi wannan sai a ce gaskiya a duba ƙwaƙwalwarsa. Shi ne wa man yudabbir al'amr. Wa yake tsara al'amurra komai a kawo shi lokacinsa. Fasayaquluna Allah, za su ce Allah ne, ma'ana duk da mushrikai ne sun san Allah shi ke wannan. Gunki ba zai iya ba, mala'ika ba zai iya ba. To Allah da ya zano wannan ayyukan sai ce to fa zalikum Allahu rabbukum al-haq. Mai wannan aikin da kuka yadda ba mai iyawa sai shi, to fa shine ubangijinku na gaskiya. To in ku shine ubangijin gaskiya, fa ma za ba adal haqqi. To me bayan gaskiya? Illa talal, sai bata. Kenan ashe Allah yana bangare ɗaya, duk wanda suke kishi suna bangare ɗaya, suna hagu, duk sune ƙarya, sune barna. To Allah ce to ta kaka ake kawar da ku da gaskiya, indai kun san wannan. A cikin suratul mu'minin, qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah wa la fala tadhakkarun qul man rabbu as-samawati sab'i wa rabbu al-arshi al-'azim sayaquluna lillah qul fala tattaqun قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسهرون الله يتيك تنبيسه لمن الأرض ومن فيها كسنن دواند سكي كي نوانيني من لك وانيني duk arnan cin arne ya san kasan nan ba baban sai halice ta ba, shi ma haka yazo ya ganta, ba shugaban garin su ba, ba kowa ba, Allah shi ya samar da ita. Shi ya sama yace wal arda wada'aha lil anam, kasa ga ta nan na sa ta domin bayi, in can yayi maka kunci tafi can yalwana can. Allah yake cewa za su ce Allah ne, Allah ya ta tambaya in ka tambaye su wa yake kaza, za su ce Allah har ƙarshe. To sai ka ga yanzu kai to wani musulmi ne yana kalmar shahada, amma basirarsa ta kasa ta wani daga cikin mushrikan Qurayshawa, ta inda zai je jikin wani kabari ya goho yana kuka, wai mai kabarin nan ya bashi arziki, wai mai kabarin nan ya bashi haihuwa, wai mai kabarin nan ya bashi kariya, mai kabarin nan fa bai hana kansa mutuwa ba, bai gama jin daɗin duniya ba, haka aka ta sake yinsa ya mutu. Kuma da ya mutu ko shi ne shehi wani, wallahi bai isa ya ce kada ku tuɓe ni ba, mu za mu yi maka wanka. Kun taba ji? Yana shehi wannan, za a tsiraita shi a danna cikin sa kashi ya fito. Ina shehuntar? Kuma wai yana kabari ka je kai goho ka ce wai ya baka haihuwa, mahaukacin ina ne kai? Ko ka ce ya baka arziki, ƙarshe har ya mutu ana bin sa bashi, in yana da arzikin da zai baka ba sai biya ma kansa bashi ba? Hausawa suke ta idan kura na da maganin zawo, kai bukanta mana. Ƙarshe bukatun da zaka je ka nema gunsa, shi har ya mutu bai iya biya ba kansa su ba, kuma yana so. Amma kuma shikenan kai sai ya maka kai asuwa? Ashe kada mai wannan tunanin mushrikan Qurayshawa sun dara shi hankali. Ai su mushrikan Qurayshawa saboda Larabawa ne gangariya, sun san kalmar shahada. Lokacin da suka samu Abu Talib suka ce ka yi ma ɗan uwanka faɗa, ya uzura mana, yana wautar da hankulanmu, yana nuna iyayen fatattu ne. Manzo alaihi salam ya faɗa ma baffansa, sai ce ya baffana kalma ɗaya ce wallahi idan sun faɗa komai ya wuce. Da suka dawo Abu Talib yace to na kira dan dan uwana yace kalma daya ce idan kun fada shikenan suka ce ya fadi mu kara masa tara yace qulu la ilaha illallah suka ce aj'ala al-alihata ilahan wahida kenan so kake Allah shi kadai za a bauta mu duk sauran kuma ka daina bauta musu ma'ana sun san ma'ana kalmar shahada da yanzu ne sai dai gurin a fada da fatar baki su kuma sun san idan mutum ya fada an daure shi kana furta kalmar shahada to ka shigo musulunci kuma dole kai abin da musulunci yace kuma na faɗa muku daga cikin ni'imar da Allah ya yi wa addinin musulunci ya bada shi tun farko hannun larabawa in ba dan da abubuwa suka lalace ba larabawa dama su kaifi ɗaya ne na faɗa muku a jahiliya akwai balaraben da wani ya kashe babansa yake ta neman makashin babansa ruwan ajallo wata ran kawai sai ya ci karo da shi a jeji ya tsuguna yana bahaya yace yau Allah hada da kai kai ka kashe babana nan ne mai karuwa a jannu yau kwanan ka ya gari yace to na yadda zaka kashe ni amma yi mun alfarma in tashi yace na ma alfarma sai ka tashi sai ce to ba zan tashi ba yayi ta tsayuwa su biyu a dokan jeji yayi ta tsayuwa shi kuma ya ki tashi ya gaje ya tafi ma'ana yanzu ya zama ba dattijo baye masa alƙawarin sai ya tashi ya kashe shi kuma yanzu ya ki tashi kai shi azuri yana ga bai ci kada ba kin kai ne ba mangare shi zaka yi ba kage to ma'ana abin da nake so in ce su irin waɗannan masu wannan dattawa su ne Allah ya ba dakon addinin musulunci su ne Allah ya dora wa gabaran rikon addinin musulunci in sun ce to shi yasa da aka ce su bari kalmar shahada suka ga su ba za su iya barin bautan gumaka ba suka ce a'a ba za su bi ba to shine Allah subhanahu wataala yake fada yake cewa in ka tambaye su man khalaqahu waye halice su la yaqulunna Allah za su ce ainihin Allah ne anan Allah subhanahu wataala sai ya ambaci halitta saboda ita ce matakin farko da za a ƙaryata ƙaryan mai ƙarya shi yasa Allah sai ce afa man yakhluqu kaman la yakhluqu yanzu dan Allah wanda yake halitta zai daidai da wanda baya halitta Allah sai ya kanubalanci duk wani wanda ake bautata mawa ba shi ba yace ya ayyuhan nasu duriba masalun fastabi'ula ya ku mutane an buga wani misali ku karkade kunnuwa ku ji innal ladina tad'una min dunillah wanda duk kuke bautata mawa ba Allah ba ko mala'ika ya shigo a cikin wannan ko ma wane ne lan ya khalqu dhubaban Allah ma sai yace lan dan anuna atabau ba zai yi ba lan ya khalqu dhubaban ba za su yi halitta kuda ba kuda kazamin nan kuma ba ma wai a ce daidaikun sa ba wala wujita maula ko duk sun hadu to mu ma yanzu muna cewa dan Allah masu kafafa da technology duk su hadu su yi mana kuda mai rai kuda mai rai ya tashi ya ji yunwa ya ji kishirwa ya ji sanyi ya ji zafi ya ji kanshi ya ji wari ba wanda ya isa kai in akwai kasa da kuda ba wanda ya isa kai kalubale sai Qur'ani an faɗi wannan sama da shekara dubu da ɗaruruwa lan ya halqu dhubaban wala wujita maula har yanzu ba su ce to bari za mu yi taron dangi mu yi kuda ba baka isa ba na faɗa a wasu munasabobi daga cikin inda Allah ya kare gudun duk wani mai technology ko mai ilimi ko mai basira karkari ka ce kayi babur kayi mota kayi kaza to dan Allah yi mana ɗan karamar mota ce ta girma hatta da material babu ko kai mana karamin babur saboda fetur da yake ta shayi ta girma har ya zama mota babu ko kuma a'a yanzu a zo a yi mana halittar da take jin sanyi lokacin sanyi ko ta ji zafi lokacin zafi ko ranta idan ya ɓaci ta yi kuka an matsa mata akwai? iyakar abinda zaka yi kace ka hada wannan abin nan sinadarin halittar namiji da mace an saka shi wata yan kwalba halitta ta fito to shi sinadarin samu naka ba na Allah ba ba zan yi ba to shi sanya Allah sai ya fadi halitta wala in sa'alta man khalaqahum in ka tambaye su waye halice ku lai kulun Allah gabaki da san sai Allah shine halice mu to Allah sai ce fa anna yufakun to in ku kun yadda Allah ne yake halittar nan to ta kaka ake karkatar da ku ake zamar da ku ake juyar da hankulan ku ma'ana kaman a ce in dai har za ku bauta mu wani to ya cancanci sunan alkhaliqu ya zama zai iya halitta in har zai iya halitta to aje a bauta masa ba kira ba halitta muka ce in kai kiran ma kayan Allah ne ka samu karfan na Allah ne robar ta Allah ce shi ma duk abinda ka samu kai ka samu naka na asali kiran ma dan Allah wanda yake jin ya isa zai kira to yanzu ya zo ya yi kira da sinadarin da ba na Allah ba robar da shi ya samar da ita to sai na zai samar da ita karfin da shi zai samar da shi babu to saboda haka yan uwa ya kamata mu dawo a cikin hayyacinmu roƙon wani Allah abinda Allah kaɗai yake badawa yi ma Allah shirka ne yi ma Allah tarayya ne domin ba huruminsa ba ne iya abinda wani zai maka yi maka addu'a ya ce Allah ya baka kaza ko ya yi maka za in Allah ya karɓa a yi maka in Allah bai karɓa maka haƙura amma ba wai a ce shi zai maka wannan abin wanda shi ma ƙarshe bai iya yi wa kansa ba ƴan uwa an nuna mana lokaci za mu tsaya a nan abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din kafin so mu amsa tambayoyi don Allah ina mana nasiha mu san muhimmancin addinin da Allah ya halice mu saboda shi addini uwar kuɗi ce idan uwar kuɗi ta bata ta salwanta riba ma za ta salwanta abinda nake nufi da wannan shine akwai abinda na gani a yau abin nan ya bani tausayi kuma gaskiya ya tayar min da hankali wani masallaci ne daga cikin masallatan juma'an mu akan hanya ta shigowa babban masallaci ana sallar juma'a abinda ya bani tausayi wallahi mutane da suke sallar juma'a wadancan karkashin waccan bishiya mutum hudu ko biyar wadancan a cikin waccan rumfa wadancan a bakin waccan kwata wadancan a cikin waccan garu sallar juma'a to ina faɗar wannan da babban murya ku je ku karanta littattafan mu na fiqihu tun daga iziya sharadin sallar juma'a ittisalu suhu sai sahu ya haɗu da masallaci idan ka je ka ƙauyace kai sallah sahunka bai haɗu da na masallaci ba wallahi an yi maka gata na ƙarshe a baka ladan sallar azhar an yi ma gata kenan in ba haka ba za ka tashi zero duk littattafan mu na fiqihu ka je ka karanta sharadin sallar juma'a ittisalu suhu sai sahu ya haɗu malamai suka ce in ka zo juma'a ana rana ba laifi ba ne ka zauna ƙarƙashin wata inuwa kafin me kafin a tada sallah za ka iya zauna wata inuwa saboda zafin rana cikin masallaci ya cika haraba ma ta cika babu wani wuri sai inuwan nan to ya halatta ka zauna inuwar amma da an tashi za a kafarta sallah in dai kana so ka samu juma'a ta kai labari maza sahunka sai ya shiga cikin masallaci in cikin masallaci ya shiga harabar masallaci haraba in ta shiga waje inda sahu zai tuke nan za ka tuke amma wallahi in kai gigi kana sallah karkashin wancan dabino, karkashin wancan maina, karkashin waccan rumfa da sunan juma'a, to la zaka tashi a tutar babu, ka dauka kana jumo'i ka tashi gobe a kiyama baka da juma'a. Wannan hasara ce. Don Allah ku isar ma masu irin wannan, kuma don Allah ina roko a isan ma limaman masallatan juma'a su dinga fadakarwa a hudubarsu cewa ma mu su sani sallar juma'a sharadinta sai sahu ya kai jikin masallaci. Ina fata Allah ya bada iko a gyara, Allah ya sa mu gane. Akwai wani bawan Allah da yake bukatan ya shiga addinin musulunci, yanzu za a bashi kalmar shahada. Kai ne kaji kana son addinin musulunci kai da kanka? To alhamdulillah. Musulunci shi yadda da cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai. Kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah ne, kuma shi ne annabi na ƙarshe. Annaba wanda Allah ya aiko yadda ka san malamai ne da suke shiga aji. Kowane malami idan ya shiga aji, idan firar ɗinsa ta ƙare aka kada ƙararrawa sai ya fita ya tafi. Annabi Musa ya zo firar ɗinsa ta wuce. Annabi Isa ya zo firar ɗinsa ta wuce. Ya zauna cikin firiyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To saboda haka akwai kalma da in ka faɗa ka zama musulmi, ka ce ashhadu, ashhadu
an la ilaha
illallahu wa ashhadu
wa ashhadu
anna Muhammadan
Rasulullah.
Daya sunanka?
Muhammad.
A da can kafin wannan?
Muhammad.
Da ma sunanka Muhammad?
Imanuel.
Imanuel. To yanzu wani suna kake so?
Muhammad.
Muhammad kake so? Allah ya ba albarka. Allah ya ba albarka. Allah ya ba albarka. Allah ya tabbatar da kai a cikin musulunci. Amma yanzu tun da ka shigo addinin musulunci kaga yanzu muna cikin watan azumi. To yanzu za ka kame bakinka daga yanzu, ba za ka ci ko ka sha ba sai rana ta fadi. Wannan ba a matsayin wajibi bane, ban mustahabi ne, malamai suka ambata. Kuma yanzu kan agajin da suka zo da shi su je su koya masa yadda ake tsarki, in yi tsarki sai yi alwala, sai kuma yi sallolin azhar da al'asr, domin yanzu ana cikin lokacinsu. Yanzu tunda ya sabon shiga musulunci ne, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ita ce fatihassa, ita ce surarsa, ita ce a ruku'unsa, ita ce a kai goshinsa. In ya tsaya karatun fatiha da sura sai ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar sai ya duka a tasbiha bi kuwu, ya karanta ana koya masa fatiha a hankali a hankali har ya haddace. Daga nan sai a dora masa ko da aya ɗaya ne ko gajeruwar sura. Muna ma addu'a Allah ya tabbatar da kai a cikin addinin musulunci. Allah subhanahu wataala ya riko da hannunka, Allah ya yafe maka dukkan abin da kai ba daidai ba, da fa kuma musulunci haka Allah ya kaddara shi. Muna maka murna, muna maka murna, muna maka murna. Allah ya riko da hannunka. To mai karanta tambayoyi ya ce lokaci ya kure ba za a iya musu tambayoyi ba. To akwai wata baiwar Allah, wato wata baiwar Allah ce mahaddaciyar Qur'ani, mutuniyar bici wadda abin sha'awa matashiya ce amma kuma mahaddaciya da ma wa'insu riwayoyi. Akwai darussan da muke yi, ina jin ko dai gwana na Fisatu ko wani suna mai kama da haka, ana dai mata lakabin gwana. Akwai darasin da muke a gida na shadidiyya da alfiya wanda ana sakin shi a social media, kasa daga cikin ɗaliban wannan karatun gashi a garinta amma tana ta bibiya. To wannan baiwar Allah ma'abuce Qur'ani, Allah ya mutar da su a jiya. anyi janaizar ta, to shine ake roƙon ƴan uwa su yi mata addu'a. Muna roƙon Allah ya gafarta mata, Allah ya yafe mata, Allah ya sa alƙur'ani ya cece ta, Allah subhanahu wataala ya sa iya wahalar take nan, Allah ya baiwa iyaye da makusantanta haƙurin rashin ta. Sannan akwai wasu bayin Allah da su ma suka kira ta waya suna roƙon addu'o'i na kwancin rayuwa da kuma ainihin masu rashin lafiya da suke ciki, to da wanda suka aiko da wanda ba su aiko muna musu addu'a. Wanda suke cikin kuncin rayuwa da damuwa, Allah ka ba su walwala, Allah ka buɗa musu daga falalarka, Allah ka buɗa musu daga falalarka, Allah ka buɗa musu daga falalarka. Wanda suke halin rashin lafiya, Allah ka yaye musu, Allah ka ba su lafiya, ka sa rashin lafiya su zama kafara gare su. Wanda iyayensu ne ba su da lafiya ko wasu makusatansu, to Allah ba wannan makusata nasu lafiya. Ya Allah ka ba mu damuna mai albarka. Ya Allah ka hore ma musulmi marasa abin yi abin yi, wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya musu albarka. Ya Allah duk musulmin da suke da wasu haƙoƙi sun makale, Allah ka fito musu da haƙoƙinsu. Wanda suka cancanci ciyarwa gaba ta fuskar aiki ba su samu ba, Allah ka ciyar da su gaba. Ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. ‘Ya’yanmu mazansu da matansu, Allah ka riko da hannayensu. Allah ka shirya mana matasanmu mazansu da matansu, matasanmu Allah ka riko da hannayensu. Allah ka kensa shirya a cikin zukatan matasanmu mazansu da matansu, Allah ka riko da hannayen matasanmu. Allah ka hore musu abin yi, Allah ka zazzamo jagorori na kware da zamu farin cikin jagorancinsu a nan gaba. Ya Allah ka zama gatansu, Allah ka zama gatansu, Allah ka zama gatansu. Ya Allah ka yaye mana kowace irin damuwa, halin da ka san mu take ciki na damuwa, Allah ka yaye mana. Duk wata barazana ta fili ko ta boye, Allah ka ije ta, Allah ka magance mana ita. Duk wanda zai nufe mu da mummuna, Allah ka mai da mummunansa a kansa. Allah ka ba mu kariya dare da rana, gida da waje. Allah ka zamo gatanmu, Allah ka zamo gatanmu, Allah ka zamo gatanmu. Iyayenmu wanda suka rasu, Allah zafarta musu. Wanda suke raye, Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe. Ya Allah wannan wata mai tarin albarka da darajoji, Allah ka ni'imta mu da dukkan tagomashin da kake babaye ka cikin wannan wata. Rahama da gafara da ‘yantawa daga wuta, Allah ka azurta mu da su. Ya Allah inda muka yi daidai ka ba mu cikakkiyar lada. Idan mu kuskure, Allah ka yi ka gafarta mana kuskuren, Allah gafarta mana kuskuren, Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Amin.